الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأن الله تبارك وتعالى تدكم ولدنجي نيبو mama lakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 20-30 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 1 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 16 a bangaren lissafi suratul isra kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
kamar mutum ya tashi musulmi kuma daga baya sai kafirta a Allah ya mai rutsuwa to iyakin samun rahaman nan da ake cewa bayan azaba ta wuta ranar kiyama kuma daga baya ya amme da ta Allah nan
wai tambayar dan uwa shine mutum ne yana matsayin musulmi yayi ridda ya juya hannun agogo baya ma'ana ya kafirta kuma mutuwa ta cin masa akan kafirci shin rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala za ta iya cin masa a ranar kiyama bayan an azabtar da shi a fitar da shi a kai shi aljanna haƙiƙe ne to anan ka'ida sharadin dacewa da aljanna shine mutum ya mutu halin yana mai imani da Allah da manzanninsa sannan kuma ya biyo baya da ayyuka na kwarai duk wanda ya mutu a matsayin kafiri ubangiji subhanahu wataala ya haramta masa aljanna kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina kafaru waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu lahum naru jahannama na gare su wutar jahannama ita za su shiga a ranar kiyama idan sun shiga ubangiji ta'ala yace la yuqda alaihim fayamutu ba a hukunta musu mutuwa balantana su mutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha daidai da kyautawar ido ba za a sauƙaƙa musu ba azaba ta wuta ubangiji ta'ala yace kadhalika najzi kulla kafur kamar yanda muka saka wuta musu haka muke saka wuta ma duk wani kafiri ne mutunci ga ubangijinsa dan haka sharadin ceto ya hada da bawa a ranar kiyama shine mutum ya mutu akai akan imani da Allah da manzansa ma'ana ya mutu yana da tauhidi duk wanda ya mutu a halin kafiri a hali na kafirci ko na shirka to wannan Allah ya haramta masa aljanna cetan masu ceto ba zai hada da shi ba sai ka sanya shi a karkashin famatan fa ubun shafa'atu shafi'i cetan masu ceto ba zai amfane su ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa li kulli nabiyyin da'awatun mustajaba fata'ajjala kullu nabiyyin da'awata وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Azan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kowane annabi da Allah ya turo daga cikin annabawansa yana da addu'a karfaffa wanda Allah ya masa alƙawari. Kowane annabi sai da Allah ya masa garanti kin addu'a daya yayi a amsa masa. Azan Allah yace fata ajjala kullu nabiyyin da'wata. Duk wani annabi da Allah ya turo yayi gaggawa yayi addu'ar kuma an amsa masa. Zan Allah yace wa inni khtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawmal qiyama, ni na koyi addu'ata dan cetan al'ummata a ranar kiyama. Sai yace fa hiya na'ilatu insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a, ceto na zai hada da duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata in dai baya hada bautar Allah da wani baya shirka, to cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hada da shi a ranar kiyama. Koda an azabtar da shi shekara 2000 a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna. Dan haka duk wanda ya ridda ya mutu akan wannan hali na ridda, to wannan Allah ya haramta masa aljanna. Kuma duk abin da ya aikata na ibada inda ya shekara 2000 yana ibada gaba ɗaya, wannan ya zube. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa وَمَنْ يَرْتَدِدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin sa, fayamut wa huwa kafirun, ya mutu halin yana mai kafirce ma Ubangijin sa subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala yace fa'ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, waɗannan su ne ayyukansu suka ruguje gaba ɗaya a rayuwarsu ta duniya da lahira. Duk abinda suka aikata Allah ya maida shi tamkar kura wadda take abin shekewa. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa ulaika ashabun nar, waɗannan su ne ƴan wuta, hum fiha khaliduna, su a wutar Ubangiji ta'ala ya ce masu dawwama ne. Don haka anan kenan duk wanda ya mutu a matsayin mai ridda, wannan kwata-kwata Allah ya haramta masa aljanna. Kenan anan in har ayyukansa za su amfane shi dole sai ya dawo ya sake musulunta, wannan shine ka'ida. Na'am.
Kamar dai babanci tsakanin da usulanci da
taqalidanci. Nami? Taqalidanci daban, ta'assubanci daban, at-ta'assub wa taqalid. At-taqalid wannan babi ne na musamman a cikin wato fanni wanda yake na usulul fiqh. Idan aka ce at-taqalid shine karatayu da wani malami, abinda ya faɗa na hukunci ka ce malam wane yace kaza, kai ba ka da dalili a cikin alqur'ani, ba ka da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai dai ka ce wane yace kaza, malam wane yace kaza, wannan shine ake kira da taqalidanci. Kamar misali littattafai da ake karantawa na mazahib kamar mazhabin Malikiya ko mazhabin Hanabila, wannan duka kamar taqalidanci ne. Misali ka ringa karantawa a maganganun malamai abu kaza kaza ne, abu kaza hukunce shi kaza ne, abu kaza hukunce shi kaza ne, wannan shine ake kira da taqalidanci. An gane ko? Kai ba ka da kokarin da zaka lalimo aya ta alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kafa hujja da shi, sai dai ka ce malam wane ya ce. To malam wane ya ce, malamai suka ce wannan ba ilimi bane, wannan taqalidanci ake kiran shi. Dan haka su al-Imam Suyudi, su Ibn al-Qayyim da sauran malamai suka ce shi muqallid, ba a ce masa malami. An gane ku? Kuma baya halatta ya bada fatawa kace ai malam wane ya ce kaza, a'a, fatawa dole sai da ilimi. Idan aka tambaye ka misali menene hukuncin zina, sai kace a ai mai akdari ya ce zina haramun ci, to wannan taqalidanci ne, ba fatawa bace baka bada. Amma aka tambaye ka menene hukuncin zina, sai kace zina haramun ci. Dalili akan haramcin zina fadar Allah subhanahu wata'ala wala takrabu zina, Ubangiji ta'ala ya ce kada ku kusanci zina. kaga anan ka bada fatawa akan ilimi ka bada hukunci kuma ka zo da dalilin da yake tabbatar da haramcin zina idan aka ce shi ta'assubanci shine Hausawa suke cewa rubon kankamu ko biyayya ta makabun doki ko kasancewar a kashe tsohuwa akan daudawarta kai kawai inda aka yi da kai nan kai ba maganar ka dawo to shi wannan haramun ne baya halatta ta'assubanci ka ce a kawai ai mu malikiya ne ai malikiya abinda suka ce abu kaza kaza ne wannan koda sun saba ma dalili ka ce a kai kai kana kan mazhabin malikiya to wannan haramun ne ta'assubanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake biya ba al-Imam Malik ba al-Imam Malik maganganun sa yace mu dauka mu auna in sun yi daidai da al-Qur'ani da sunna mu karba idan sun kuskure ma al-Qur'ani da sunna al-Imam Malik yace mu aje masa fadar sa a wata riwaya al-Imam Malik yana cewa kullun yu'khazu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr wa ashara bi yadihi ila qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace kusan da cewa duk wani da kuka sani a cikin maganganun sa akwai waɗanda ake karba in sun dace ma gaskiya wasu kuma a watsar masa da kayan sa yace sai ne wannan kabarin ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana shi ta farko da muka faɗa shine yake cewa inna ma ana bashar usibu wa ukhti fa idza qultu qawlan fanzuru fi qawli fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunna fakhuzuhu wa kullu ma lam yuwafiqhu ma fatrukuhu yace kusan da cewa ni dai dan adam ina kuskurewa game da abinda nake faɗa kuma nakan dacewa wani lokaci yace in na faɗi faɗa yace ku yi nazari game da faɗata duk faɗata wadda ta dace ma alqur'ani da sunna al-Imam Malik yace ku karba da hannu biyu duk faɗata wadda ta saba ma alqur'ani da sunna yace ku watsar da ita haka al-Imam Shafi'i yake cewa idza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi in dai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya inganta yace shine madhhabi na ba ni da wani madhhabi in ba shi ba haka al-Imam Ahmad yake cewa karka ce al-Imam Malik yace karka ce al-Auza'i yace karka ce Sufyan ath-Thawri yace yace kai ma je ka dauko ta inda suka dauko shine al-Qur'ani da sunna haka al-Imam Shafi'i yake cewa al-Imam Abu Hanifa yake cewa baya halatta ga wanda bai san dalili na da na kafa hujja ya bada amsa da fatawa ta yace al-Imam Abu Hanifa yace kaza yace baya halatta ga duk wanda bai san dalili na ba ya kafa hujja da fatawa ta yace al-Imam Abu Hanifa yace kaza dan haka wannan ya ƙara tabbatar mana malamai ne na sunna wanda famar da suke su hada jama'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su nuna ma al'umma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa su bi don haka littattafan fiqhu littattafai ne wanda mazan jiya sun yi kokari akan yaya za a yi su kusanto ma al'umma nesa ta zama kusa mutun ya gane addini a saukake ba tare da ya sha wahala ba to abin da yake laifi anan kawai kace a abin da suka rubuta kawai shine duk abin da ya saba masa zaka watsar da shi waɗannan littattafai ba wahayi bane daga saman bakwai wanda za a ce babu kuskure a cikin su tsayawa zaka yi kadiba duk wata magana wadda in ta yi daidai akwai dalili akwai hujja alqur'ani ko sunna ka karbe ta da hannu biyu duk maganar wani malami kuma wane ne in dai ta saba ma alqur'ani da sunna to ima zaka ajiye masa fadar sa kuma ka roƙa masa gafara ta ubangiji subhanahu wataala domin wannan kuskure ba ganganci bane bai yi musamman malamai waɗanda suke na sunna kuma wannan kuskure da suka yi bai tauye darajar su ba kafin kaga kuskuren su daya ka sami inda suka dace sama da su dari kuskuren da zaka samu a cikin littafin duka bai wuce ba ka lissafa shi da ƴaƴan yatsotsi kenan kuskuren su yana cikin kogi wanda yake da kyawawan su kenan kuskuren su yana cikin kogi wanda yake da kyawawan ayyukan su dan haka kuma dabi'a da Allah ya dabi'antar da mu'minai me yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, dan haka shi at-ta'assub wato rubon kankanmu wannan haramun ne, baya halatta mutun yayi ta'assubanci da malami ko da wani mazhabi, kace kawai duk abin da malam wane ya fadi shine daidai, duk wanda ya fadi sabanin haka kawai ba magana bace, ko kace duk abin da kawai mazhabi kaza ya fada shine daidai, duk abin da ya saba masa kawai dole za a watsar da shi, to wannan haramun ne baya halatta. Shi kuma ta kalidanci kenan, shi halaka ne in ka san baka da kokarin da zaka samu dalili daga cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole kai ta kalidanci, amma in za ka yi ta kalidanci kai ta kalidanci da malamin sunna. Na'am,
yayin kuncin wurin da suke barin ya tsuduwa tana hirar fangari a bakin kowar gida, wannan yayi jira wayannan har ana gozu da
kansu, to wannan ai ba ma sai mun ba da amsa ba, kai da kanka ya zaka iya abu ai mi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya aje mana kaida, yake cewa albirru maquma annati ilayhi an-nafs wa kuma anna ilayhi al-qalb wal ithmu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr. An gane ku? Kenan kai kanka ya isa ka ba kanka amsa akan wannan, wai kamar misali ɗan mata da suke tsayawa a kofar gida suna hira, wannan yana jiran wani, in ta gama hira da wani wannan shi ma yana jiranta, wannan shi ma yana jiranta, wannan ai bayani game da haramcin sama ba sai ma an tambaya ba, ita kanta macen da take irin wannan ka tsaya ka kalli tsarin jikinta. Wai kamar misali a cikin ƙauyuka Fulani sukan kawo nono sai su bada a ba su hatsi, wannan ƙwarai sun yi daidai ciniki ne aka yi, kana iya cewa suna iya cewa misali duk ƙwarya dai ta nono za a ba mu hatsi tiya biyar, in ka yarda ka amince in tiya goma ma suka ce ka bada ka amsa, wannan ciniki ne aka yi. An gane ku? Shi ciniki lalle ba sai kuɗi da kuɗi ba, zan iya baka kayan amfani ka bani kayan amfani a matsayin ciniki ne aka yi, kuma in an riga an rabu ciniki ya tabbata ba maganar wani ya dawo ya ce ya fasa, sai dai idan an samu illa. Na'am, zai ringa mai wai kamar misali mutumin da ya fahimci wasu ayyuka cewa karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a wani wuri ya aikata in ya tafi cikin wasu jama'a kuma sai ya ke, wannan baya dacewa kuma ba sifa bace ba ta muminai, shi mumini iya abinda aka san shi shine me ka wuya da shi da bi ka cokam zuwa ga Allah da manzansa, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainakum an yaqulu sami'na wa ata'na, kuma mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana ittaqillaha haythu ma kunta, ka ji tsoron Allah duk inda kake, ma'ana ka bi dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, jin kunyar Allah da ta manzansa ita take gaba da jin kunyar koma wane ne. A nan kenan ka aikata saboda me yasa babu wani wanda kake jin kunyar shi, kana ganin cewa wannan abun kunya ne a ganka ka aikata wani abu wanda yake na sunna, ko kuma tsoron su kake a can baka aikatawa a nan kuma ka ji tsoro, to jin tsoron Allah da manzansa shi yake gaba da kowa, in dai Allah ya shar'anta abu ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, to jin kunyar wani baya halatta ya hana mu aikata wannan abin da Allah ya sunnanta mana ya karantar da mu, ko mun matsayin mutum. An gane ko? Dole ne ya zamanto duk inda kake ya zamanto gaskiya ita ce ka riƙa. Ubangiji ta'ala me ya faɗa? Ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Ya ku mu'mine, Ubangiji ta'ala ya ce ku shiga cikin musulunci gaba ɗayanku. Ba a buƙatar mu'mini ya ringa bin gefe. Bin gefe wannan al'ada ce da ɗabi'a ce ta munafikai, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairu nidma annabi wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusranul mubin. In dai ka fahimci abu gaskiya ce, karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da gida da daji duk inda kake ka bayyana wannan sunna ka aikata ta domin wani ya gani yayi koyi da kai ka samu ladan shi har zuwa kiyama. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la yamna an najarun jarahu an yagriza khashabahu fi jidari, sai yake cewa wallahi la armiyan nabiha baina aktafikum, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada kada makwabci ya hana makwabcinsa, ma'ana yahudu kuri kenan ya dora a jikin suran shi ko kuma katangar shi, kada makwabci ya hana makwabcinsa idan yace zai tullo suran ɗakinka, ma'ana ya soko icce shi ma ya tada tsoro, ko kuma misali zai daga katanga ya dora akan katangarka kenan ya dora tsoro, ko ya zamanto zai sa itace ya jero su akan kenan suranka, ma'ana shi ma ya rihi nashi. Manzo Allah yace kada makwabci ya hana makwabcinsa. Abu Huraira sai yake cewa wallahi sai na jefa wannan kalima da naji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakaninku, ko kuna so ko ba kwa so, sai na fada he na bayyana. Wannan yana nuna mana duk abinda ka fahimta na sunna to abinda ake bukata ka yada shi a cikin jama'a, wanda ma bai sani bai sani, wanda ya sani yana saka kito ya rike abinda hannu biyu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka fada muna cikin sura ta 17 a bangaren lissafi suratul Isra, wanda mun tsaya karshen aya ta 30 daidai, wanda kafin ita jan kunne ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana cewa kada mu zamanto ƴan uwan shaytani. An gane ku? Kada mutum ya zamanto wato ɗan uwan shaytani. Me ake nihi da ƴan uwantaka da shaytani? Shine bin tafarkinsa sau da ƙafa. Shine Ubangiji ta'ala ke cewa da yace wa atizal qurba haqqa, wato ka ba ma'abucin kusaci da kai haƙƙinsa. Duk wanda aka ce dan uwanka ne, kana da danganta tsakaninka da shi, in ma ta bangaren uwa ko ta bangaren uba, to ka tabbatar da cewa yana da babban haƙƙi akan ka, shine sadar da zumunta. Sadar da zumunta shine gabatar ma dan uwa dukkan wata fada wadda take kyakkyawa da duk wani aiki wanda yake mai kyau. Ka ringa ziyarar su, kana taimaka musu, kana agaza musu, kana musu kyaututtuka bakin gwalgwalon iko. Shine sai yace wal miskina, Ubangiji ta'ala yace miskini wato shi ma ka bashi haƙƙinsa. Wanda mun yi bayani miskini yana tare da jama'a, ba kamar yanda jama'a suke fahimtar cewa in aka ce miskini waɗanda suke kewayawa cikin jama'a suke bara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yace ba miskini bane wanda loma ɗaya ko loma biyu ko dabino ɗaya ko dabino biyu idan an bashi zai yi gaba. Manzo Allah yace a yace miskini shine wanda yake da sana'a amma sana'ar shi bata wadatar da shi. Yana da sana'a, abubuwan da yake dan juyawa ko ma'aikaci ne ko menene, amma albashin shi baya wadatar da shi shi da iyalinsa. Manzo Allah yace to wannan shine miskini, domin shi ba zai tashi ba yayin roko, kuma jama'a ba za su fahimci ba halin da yake ciki na su taimaka masa, domin wannan na a taimaka masa domin yana da kamewa. Shine sai yace wabnas sabili, Ubangiji ta'ala yace ba ku dan wucewa shi ma ku taimaka masa, ku bashi haƙƙinsa. Dan haka Ubangiji ta'ala ya sanya ba ku dan wucewa yana daga cikin dangogi 8 wanda ake sarrafa dukiya ta zakka'i zuwa gare su. Dan haka duk wanda aka tabbata mabukaci ne, bako ne dan wuce, wato wannan a taimaka masa. Ko da kafin ya wuce, misali mutum ne zai bulaguro, kun san mutum ne mai karamin karfi wanda ya dace a taimaka masa, to wannan ya dace kafin yayi tafiyar a dan hada masa abinda zai yi guzuri da shi. Wanda irin wannan dabi'a ta taimakekkeniya abu ce wanda Allah ya karantar da mu, wanda ka dauka duk da cewa abubuwa sun dan fara kaura. In aka ce mutum zai yi gulaguro ko gidan wani zai yi gulaguro, zaka ga jama'a suna dan halhada abin da ya sauƙaƙa, suna kai masa akan cewa yayi guzuri yayi zigege. Haka shi ma idan zai zo sai ya dan ruko wani abu wanda zai raba ma jama'a, to musamman ma bako wanda yake kan tafiya guzurin sa ya yanke, to Ubangiji subhanahu wataala yayi umarnin cewa a taimaka masa. Shine anan yace wabnas sabili, ba ko dan wucewa ka bashi haƙƙinsa, shine ka agaza masa. Ubangiji ta'ala sai ya ce wala tubazzir tabzira, kada ka yi almubazziranci, wato kada ka bannatar da dukiyarka bannatarwa. Idan aka ce at-tabzir shine wato bannatar da dukiya, wanda dukiya babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke jaddada ma bayinsa, kuma amana ce Allah ya danka mana, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya tsaye da kowa daga cikinmu ya masa tambaya dangane da wannan amana a ranar kiyama. Idan aka ce dukiya, duk abin da ake amfani da shi sunan shi dukiya, don kar ka fahimci cewa dukiya ta takaita ga kuɗi. An gane ku? Duk abin da ake amfani da shi, to wannan sunan shi dukiya. Don haka abinci in an gan shi a ƙasa ko mun kankantar shi, ba a buƙatar a bar shi ya tuzarta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan dabino ɗaya, manzo Allah ya wuce da shi. Manzo Allah ya sunku ya ɗauki wannan dabino. Zai kai bakinsa, manzo Allah ya ja da baya, ya ce wallahi ina tsoron kada a ji wannan dan dabino ya zama tuni zakka ne. Kaga yi dabino ne fa ɗaya. Kaga wannan yana nuna mana ashe kiyaye dukiya wannan wajibi ne, tuzartar da dukiya haramun. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, idan ɗayanku yana cin abinci, idan loma ta kuce ta fadi ƙasa, manzo Allah ya ce ya ɗauka ya goge abin da yake jikinta da datti. Manzo Allah ya ce ya cinye, kada ya bar ma shaidani. Me yasa? Saboda abinci dukiya ne. To don haka maganar a yi abinci ana zubar da shi, ko a kai shi shara a zuba, ko guntun burodi a tattara da wani wannan a kai su a zubar da su, wannan haramun ne, baya halatta. Duk abin da aka yi guntun abinci, indai ba a amfani da shi, ko wanda ya zube a tattara shi, ko da ɗan adam ba zai ci ba, ai dabba za ta ci ta yi amfani da shi. To shine yace wala tubzir tabzira, Ubangiji ta'ala yace kada ka bannatar da dukiyar ka bannatarwa. Don haka hadisi ne sahihi, na daga cikin abubuwa uku wanda Allah yake ki yake kyama game da mu, shine iba'atul mali, tuzartar da dukiya. Idan aka ce at-tabzir, malamai suka ce shine ciyar da dukiya ba inda Allah ya ce a ciyar ba, kamar yadda Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa infaqul mali fi ghairi haqqi, ciyar da dukiya ba inda Allah ya ce a saka, to wannan haramu ne, shine ake kira da at-tabzir. Daidai da dala, idan ka saka ta inda Allah bai ce a saka ba, to wannan almubazziranci ne. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yake cewa wato digadigan bawa ba za su gushe ba a ranar kiyama sai an masa tambaya game da abubuwa guda hudu. Daga cikin hudun manzo Allah ya ce wa amma dihi min aina ktasabahu wa fima anfaqa, za a masa tambaya dangane da dukiyarsa, ta ina ya nemo kuma ina ya ciyar da ita. Don haka daidai da dala, kada ka sake ka saka ta sai inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yadda ya amince a saka ta. Duk mutumin da zai kashe daidai da dala, in dai ba inda Allah ya ce a kashe ba ne ba, to wannan almubazziranci ne. Ko dala ɗaya in dai ka kashe ta a kan hanya ta saba ma Allah, to wannan sunan shi almubazziranci. Sannan dadin fa'ida, in aka ce al-israf, wato shi ne wuce iyaka a kan abinda Allah ya halitta. Ka wuce iyaka a kan abinda Allah ya halitta maka, abinda ya wuce gwalgwadon matsayinka, ka ciyar da dukiya sama da gwalgwadon matsayinka, to wannan haramun ne, shi ma baya halitta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kamar yadda yanzu misali zaka ga, misali kamar kasashen da suke da wadata, zaka ga an yi abinci wanda yake ya wuce ka'ida, wanda wannan abinci babu wani mabukaci da za a bashi sai dai a kai shara a zuba. To kaga wannan duka nau'i ne wanda yake na israfi. Ko kuma gaya abu daya ko biyu zai ishe ka sai ka yi sama da haka, wanda za a bar su a nan su lalace su tuzarta. So da yawa zaka gani an sayo abu an zubar da shi an bar shi a nan ya lalace, wanda dukiya ce an tuzartar da ita, ba a ba wani ba kuma dukiyar a nan ta lalace. To wannan duka ana kiran shi al-israf, wanda matsayin shi haramun ne. Don haka sifa ta mu'mine, Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Mu'mine ibadur rahman su ne waɗanda idza anfaqu, idan za su ciyar da dukiya, in ma ga iyalinsu ko ga kawunansu ko ga wani, lam yusrifu, Ubangiji ta'ala yace ba sa wuce iyaka, wa lam yaqturu, kuma ba sa ƙwaro su yi abin da bai isa ba. wa kana baina zalika qawama, ubangiji ta'ala yace ciyarwarsu ta zamanto daidai wa daidace tsaka-tsakiya ne. Shi ba a ce bai isa ba, kuma shi ba a ce yayi yawa ba. Wannan haka ake bukata. Dukiya amana ce, dole mumini ya tattalata. Dan haka ubangiji ta'ala yace innal mubazzirina, lalle masu bannatar da dukiya kanu ikhwana shayatin, ubangiji ta'ala yace sun zamanto ɗan uwa ne na shaytani. Me ake nihi da ɗan uwa na shaytani? Ai auliya uhu, majibuntan lamarin sa ne, domin shi ya kawata musu bannatar da dukiya, suke masa da'a sau da kafa. Sai yace wa kana shaytanu, ubangiji ta'ala yace shaytani ko ya kasance li rabbihi, ga ubangijin sa kafura, wato me matukar butulci ne, me musu ne game da ni'ima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa imma, kaga kenan anan ubangiji ta'ala ya hana mu bannatar da dukiya. Sannan sai yace wa imma tu'ridanna anhum, in har zaka kau da kai game da mabukata waɗanda suka nemi ka taimaka musu, kai kuma baka da abin da zaka dauka ka basu. Ibce ba arhamatin min rabbika tarjuha, dan jiran arziki na ubangijinka da kake kaunar Allah ya baka kai ma ka bada. Ubangiji ta'ala yace kada ka kau da kai ka manta da su. Fa qul lahum qawlan maysura, ka fada musu fada wadda take mai laushi, wadda za ta faranta zuciya, koda baka dauka ka bada ba. An gane ko? Dan haka Allah yace mana wa qulu lin nasi husna, ku fada ma jama'a fada wadda take kyakkyawa. Nan Allah yana nuna mana cewa idan mabukaci ya zo ya tsaya maka, yana bukatar ka taimaka masa, baka da abin da zaka dauka ka bashi, to anan kada ka kau da kai ka manta da shi. Ubangiji ta'ala yace fa qul lahum qawlan maysura, ka fada musu fada fada wadda take mai taushi, ma'ana mai faranta zuciya. Kamar misali da ake fada ga almajiri a ce masa Allah ya bada gaba, ko Allah ibada hakuri, ko Allah ya ba mu sa'a. Kaga wannan kalima ce mai kyau, maimakon ka kau da kai ka manta da shi ya gaji da barasa nan yayi gaba. Wanda wannan kalima da zaka yi, ubangiji subhanahu wa ta'ala zai rubuta maka ladan sadaka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal kalimatu tayyibatu sadaka, kalima daddada da zaka ma dan uwanka mumini, kana da ladan sadaka a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala, tamkar ka dauka ka bada. Sai yace wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika, ubangiji ta'ala yace kada ka maida hannunka ya zamanto abun hukuncewa zuwa wuyanka, ma'ana kinaya ce ubangiji ta'ala yake mana anan, kada ka zamanto maruwaci mai taurin hannu wanda baya bambaruwa. An gane ko? Saboda bayan abinda Allah ya wajabta mana na zakka a cikin dukiya, to taimaka ma duk wanda yake da bukatar a taimaka masa, wannan wajibi ne. Ba a bukatar mumini ya zamanto maruwaci. Shine Allah yace wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika, kada ka maida hannunka ya zamanto abun kukuncewa zuwa wuyanka. Idan aka ce wato algul, wato shine kenan kukumi. Kukumi shine misali in an kama fursuna a fagen daga, sarka ce wanda ake hadawa da hannu da wuya a daure. To shine kinaya ce kenan, karka zamanto maruwaci wanda ya hada hannu yayi haka, kenan baya bambaruwa. Ubangiji ta'ala sai ya ce wala tabsuduha kullal basdi, kuma kada ka shimfida hannunka matukar shimfidawa, duk abin da ya shigo ka dauka ka bashi ka bada ga jama'a. Wala tabsuduha kullal basdi, kada ka shimfida hannunka matukar shimfidawa kenan, duk abin da ya shigo ka dauka ka bayar da shi. Ubangiji ta'ala ya ce fataqauda, wato sai ka zamanto maluman abin zargi, mahsura wanda yake kuma abin yankewa. Kaga duk wanda baya bambaruwa, wannan abin zargi ne a cikin jama'a, kuma zaka ga jama'a sun nisance shi. Haka wanda ya zamanto yana shimfidar da hannun shi, duk abin da ya samu ya dauka ya bada, to wannan shi ma yakan zama abin zargi a cikin jama'a. Saboda in ka kakkabe hannunka, kuma jama'a zaka rubar su baka. Wanda da muka yi makwabtaka da shi a can, duk abin da ya shigo mai hali ne. Yau inji miliyan 10 ta shigo hannun shi, da kin za ta yi sati guda. Idan ya baka ya zamanto babu aljihun shi, idan wani ya zo in baka tashi ba, nakan zai amsa kuma ya ba wancan, in ya so a gaba a gani. wallahi haka ne dabi'ar shi kuma mai hali ne Allah ya masa rasuwa sananne ne a cikin jama'a kwarai mun yi makwabtaka da shi lokacin da muka yi shago a can duk abin da ya samu ma'aikaci ne na bangaren wannan yake kwangila a wannan ofedes yana samun kuɗi sosai amma duk abin da ya shigo haka yake rabar da shi zaka tamkar kasuwa kofar gidan shi mu kanmu da muke nan muna gajiya da cewa Alhaji yana nan Alhaji yana nan Alhaji yana nan saboda muna makwabtaka da shi to kaga irin wannan duka bai dace ba ya zamanto ka shimfida hannunka duk abin da ya shigo ka dauka ka meka kuma zuwa jimawa bashi zaka nema to wannan Allah yana nuna mana ashe shi musulunci tawazun yake bukata ka auna kar ka zama maruwaci kuma kar ka zamanto wanda yake mai karkabe hannunsa gaba ɗaya duk abin da ya shigo ka dauka ka bayar da shi shine yace fataka uda sai ka zamanto maluman abin zargi kenan in ka zamanto mai taurin hannu mahsura kuma abin yankewa ma'ana jama'a su yanke su bakka sai yace inna rabbaka yabsudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir lalle ubangijinka shike shimfida arziki ga duk wanda yake so daga cikin bayinsa wa ya kadir kuma shike kuntata ma wanda ya ga dama wanda kaga ya wadatu ubangiji ta'ala ne ya wadatar da shi wanda ka ganshi a matsayin shi talaka ubangiji subhanahu wata'ala ne ya dora masa talauci shi wanda aka wadatar da shi ba a wadatar da shi ba face akwai wata hikima a karkashin wadatar da shi wanda aka dora masa talauci shi ma akwai hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala wanda mun yi bayani wani talakkan inda za a wadatar da shi ba zai kai labari ba haka shi ma wani mawadacin inda za a talautar da shi ba zai kai labari ba kowanne akwai hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka yace walau basadallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha shine yace inna rabbaka lalle ubangijinka yabsudur rizqa shike shimfida arziki liman yasha'u ga wanda yaso ya wadatar da shi wa yaqdir kuma shike kuntata arziki ga wanda yaso sai yace innahu lalle ubangiji ta'ala kana bi ibadihi khabiran basira ya zamanto khabiran masani ne game da bayinsa basiran kuma mai gani ne game da duk abin da suke aikatawa zamu tashi kenan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitani rrajim qala allahu azza wa jalla wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqtulu an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا wato ubangiji ta'ala ke fada wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ubangiji ke cewa kada ku kashe ƴaƴanku dan jin tsoron talauci nahnu narzuquhum wa iyyakum ya'en naku da ku kanku ubangiji ta'ala yace muke azurta ku nahnu narzuquhum ya'en naku mu muke azurta su wa iyyakum da ku kanku inna qatlahum lalle kashe ya'ya dan jin tsoron talauci ubangiji ta'ala yace kana khibban kabira ya kasance kuskure ne wanda yake mai girma mai muni a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala makamanciyar wannan aya ta maimaitu tun a cikin suratul an'am, ko mu ce ta gabata tun a cikin suratul an'am. Ubangiji ta'ala ke cewa wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ubangiji ta'ala yace wala taqtulu auladakum min imlaq, kar ku kashe ƴaƴanku saboda talauci da ya addabe ku. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, ku da ƴaƴan naku Ubangiji ta'ala yace mu muke azurtar da ku. Malamai suka ce anan Ubangiji ta'ala ya gabatar da ƴaƴa akan uwaye, a waccan aya sai ya gabatar da uwaye akan wato ƴaƴa, tunda can cayi nahnu narzuqukum wa iyyakum, nan ko sai yace nahnu narzuquhum wa iyyakum. A can malamai suka ce domin yana ɗaya daga cikin ɗabi'ar su Larabawa tun a jahiliya, idan mutum ya kasance talakka, idan ya haifi ƴaƴa yakan zuwa ya yi rami a cikin dokar daji ya binne wannan ƴaƴa, ba dan komai ba, saboda shi kanshi rayuwarsa rayuwa ce dutse a hannun riga. Nan kenan uwayen matsayinsu talakawa ne, kenan kada nauyin ciyar da ƴaƴa ya ƙara hawa kansu, don haka in sun haifi ƴaƴa suke binne su da ransu su binne, suke kashe su. Shine kenan Ubangiji ta'ala ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq, kar ku kashe ƴaƴanku saboda talauci da ya mamaye ku. Kenan anan uwayen talakawa ne. Nan ko da yace wala taqtulu auladakum khashyata imla, kar ku kashe ƴaƴanku saboda jin tsoron talauci. Kenan anan yakan kasance su uwayen mawadata ne, amma suna jin tsoron idan suka tara ƴaƴa kenan abincin da za su ci zai musu wahala, kamar yanda ake tsoratar da mu, ake mana barazana in muka haifafa wato abinci zai yi kaɗan, wurin noma zai yi kaɗan, ina za a samu abin da za a ciyar da jama'a. Ta haka ake shigar ma da musulmi tsoro a cikin zukatansu, kuma sai a ringa cewa in ka haifi ɗiya goma ko sama da haka yaya za a yi ka tarbiyyantar da su. Shi ne suka yi wani hashashensu suka ce sun fahimta sun lura da cewa duk wata mace ta Niger a kaɗan abin da take haifa take aihuwa iya bakwai zuwa takwas, don haka suka ce ko ma ta wani hali dole sai an ba a rage aihuwa. Ta kowane hali suka ɗauko kungiyar cewa ta kowane hali sai an ba a rage aihuwa, wanda su abinda suke hangi na daban. Idan muka haifafa muka yawaita, shin musulunci ne ya ci gaba ko kuma komawa da baya ne ya yi? Ci ne gaba ya yi, saboda matsayinmu musulmi ne. Ka kaddara misali mace ce ta haifi ɗiya bakwai ko ɗiya takwas a matsayinta na musulma, da izinin Allah gaba ɗayan ƴaƴan na musulmi za su tashi, musulunci ne zai ƙara bunƙasa, sannan kuma za mu ƙara yawaita. Ta hanyar wannan yawaita al'umma take ci gaba, ya zamanto za mu wadatu da kanmu, ya zamanto duk wani abu wanda yake na ci gaba za mu iya sarrafa shi a cikinmu, ba sai mun buƙaci ba cewa su kawo mana. To amma saboda kasancewar yanda ake yaƙar tunanin al'umma ta musulmi, sai wani ya ga kamar wai haka ne, in ka haifi ƴaƴa kamar goma yaya za a yi ka samu kuɗin makaranta ka biya musu, yaya za a yi ka samu abincin da za ka ba su, yaya za a yi ka tarbiyyantar da su. Don haka sai a nuna maka cewa in ka yi ɗiya biyu zuwa ɗiya uku kaɗai sun wadace ka, kamar yanda su ƙasashen da suka yi yaƙin aihuwa a yanzu in mace ta aihi ɗa namiji ma sai an mata tukuici kwata-kwata, sai dattawa a ƙasar tasu babu matasa. Ita kuma al'umma tana ci gaba ne game da matasa, musamman in an tarbiyyantar da su an ba su aikin yi. Duk al'ummar da take da matasa to akwai gaba wadda take mai kyau game da wannan al'umma, musamman in matasa suka zamanto waɗanda suka zage ne a cikin ayyuka waɗanda suke na ibada da ayyuka waɗanda suke na ci gaban rayuwa. To don haka wannan munana zato ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ake jefawa a cikin tunanin wasu al'umma na cewa idan misali aka haifafa aka yi yawa ba za a samu ba abincin da za a ba al'umma, ina zaka iya tarbiyyantar da ƴaƴanka, ina zaka samu kuɗin makarantar da zaka biya musu, don kada ka manta Ubangiji Ta'ala ce ai ku da ƴaƴan naku mu muke azurta ku, kai waye baka abincin da kace har ka kawo wannan lokaci? Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don haka ta kowace hanya yaƙar wannan abun ake an ɗauka daga cikin wasu malamai waɗanda suke ƙoƙarin yaɗa irin wannan fikira a cikin birane da ƙauyuka. Har a cikin talabijin wani lokaci ake gwado wani malami da wasu bibliotheque ta da tattafai a bayan shi, wai da wasu yaran shi guda biyu, waɗannan yara wai sun ishe shi. Ba malami ba ne, shaiɗani ne. Kuma haka ko daga cikin misali akwai likitoci waɗanda suke ma mata irin wannan mummunar huduba, a ringa cewa ya kamata aiki takaita aihuwa, in kike in kina yawan aihuwa tsuwa zaki yi menene da menene, irin haka ake ma mutane. Ya kamata ki ringa ɗaukan magani, ko ya kamata a sa miki kaza, karfe kaza, ko a yi miki kaza. Ta kowace hanya wallahi makiyanmu ne suke yaƙar mu, sun san idan muka yawaita musulunci zai ci gaba kuma zamu rinjaye su. Don haka ta kowace hanya fama suke sai sun yaƙi al'umma, sai sun yaƙi musamman al'umma ta musulmi. Har mu nawa ne ƴan Nijar, duka mutum miliyan nawa ne? Ka ɗau ƙasar Chad, kusan mutane sun kusan sun haura akan miliyar guda, amma abincin kafar da muke ci a nan daga China ake kawo ta da sauran wannan. Kuma maganar tarbiyya, mutum zaka ga yana da ɗan shi ɗaya, wannan daɗi ya gagare shi. Zaka samu mutum yana da ƴaƴa sama da 30, amma a cikin ƴaƴan nan gaba ɗaya babu na zubdawa. Bayani ya gabata a darasinmu na Bukhari, hadisi ne sahihi, Anas ɗan Malik ƴaƴa waɗanda suke na tsatson shi sai da ya binne sama da 120. ƴaƴa na tsatson shi babu shi kafa a ciki sama da ƴaƴa 120. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya masa addu'ar cewa Allah ya yawaita ƴaƴansa, ya yawaita masa ƴaƴa. In har yawaitar ƴaƴa ba alkhairi bane, manzo Allah zai masa addu'ar cewa Allah ya yawaita ƴaƴansa. Kuma shi da kanshi yake faɗa gare mu, tazawwaju alwadudal waluda fa inni mukafirun bikum al'umam. Manzo Allah yace ku auri mata masu matukar kauna ga mazansu, wanda ba ta hangen wani, kai kadai take so. Alwalud, manzo Allah yace kuma masu yawan aihuwa. Ta ina ake gane mace mai yawan aihuwa? Ta hanyar ƴan uwanta, yayyinta da kanninta, ko uwarta, ko kanwar uwarta, ko yayyar uwarta. To galibi idan ka samu suna aihuwa, to ita ma zaka same ta kusan haka ne. Shine yace tazawwajul wadudal waluda, sai yace fa inni mukafirun bikum al'umam, domin na ma al'ummu alfahari da yawan ku a ranar kiyama. Mabiya na su fi kowa, su fi mabiyan kowane annabi da kowane manzo. To dan haka wannan dabi'a ce ta maguzanci, mutum ya kashe ƴaƴansa domin jin tsoron talauci. Haka duk wanda zai bi wata hanya ta yi takaita aihuwa wai don jin tsoron talauci, yaya za a yi ya samu abincin da zai ba su, yaya za a yi ya kula da tarbiyyarsu, yaya za a yi ya samu kuɗin da zai biya na makarantarsu, to wannan munin zato ne ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda haramun ne, kuma babban laifi ne daga cikin manyan laifuka. Kana munana ma Ubangijinka zato ne, cewa zai barka a cikin wahala, ba zai ciyar da ƴaƴanka, ba zai shayar da su ba. Iya abinda yake kanka bawa ka kama sababi, ka tashi ka nema, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai taimaka maka. In ƴaƴa 1000 kake da su, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai taimaka maka in dai ka tashi ka nema. An gane ko? Amma ba a ce bai zamanto mutum haka kawai ya zo ya zauna haka ya ce a bakin da Allah ya yanka shi ba zai hana shi ba abinda zai ci. Wannan kuma kana suka ne game da shari'a ta Ubangiji. Me yasa? Saboda komai Allah ya sanya masa sababi. To shine anan yace wala taqtulu auladakum, kenan ku uwaye kar ku yadda ku kashe ƴaƴanku khashiyata imla, dan jin tsoron talauci. Kaga anan kenan talaucin ana jin tsoro ne a gaba, in ƴaƴa suka yawaita kenan talauci zai iya mamaya. Kamar yadda su maguzawa a jahiliya kafin musulunci suke binne ƴaƴansu, Ubangiji Ta'ala yace nahnu narzuquhum wa iyyakum, ƴaƴan naku mu muke azurta su, wa iyyakum da ku, domin Allah ya dau nauyin ba da ci da sha game da duk abin da ya halitta. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin, wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Sai yace in qatalahum, ubangiji ta'ala yace lalle kashi yaya dan jin tsoron talauci, kana khiba'an kabira, ubangiji ta'ala yace ya kasance kuskure ne mai girma. Kajifa anan ubangiji ta'ala na nuna cewa yin haka kuskure ne mai girma domin munana masa zato ne. Sai yace wala taqrabu zina, ubangiji ta'ala yace kada ku kusanci, karkada ku kusanci zina. Innahu kana fahishatan, ubangiji ta'ala yace zina ta kasance alfasha ce, ma'ana aiki ne na sako wanda ya kai matuka a wajen muni. Wasa asabila, ubangiji ta'ala yace kuma ta munana ga tafarki, ma'ana a ce mutun yayi zina wannan abu ya kai matuka a wajen muni. Kaga Allah ya kamanta zina anan a wajen muni da mutun da mutumin da zai aure, ma'ana matar mahaifinsa, kamar yadda yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Can sai da ubangiji ta'ala ya kara lafazin wa maqta, abin kyama ne, wa sa'a sabila. To shine anan yace wala taqrabu zina, ubangiji ta'ala yace kada ku kusanci zina. Kenan ba ma ku yi zina ba, ubangiji ta'ala yace kada ku kusance ta duk hanyar da kasan za ta kai ka zuwa yin zina, to wannan haramun ne ka kusance ta. Dan haka malamai suka ce wannan yafi kai matuka, yafi fadi akan cewa wala tazunu, maimakon a ce kada ku yi zina, to sai aka ce wala taqrabu zina, kada ku kusace zina. Ba ma ku yi ba, kada ma ku kusanta, duk hanyar da kasan za ta kai ka zuwa zina, to wannan haramun ne. Dan haka musulunci ya diyatoshe duk wata hanya wadda za ta iya kai mutun zuwa zina. Duk wata hanya wadda za ta iya kai mutun zuwa zina, to ubangiji subhanahu wataala sai da yake kokarin toshe mana waɗannan hanyoyi. Wanda akwai hanyoyin da bawa in yabi da izinin Allah, to zai kare kanshi game da zina, kuma za ta kankanta a cikin al'umma. Dan haka ubangiji ta'ala ya wajabta mana cewa dole ne mu rintse ganin mu, kar bawa ya saki ganin sa ya ringa kallon abinda Allah ya haramta masa. Kamar yadda ubangiji ta'ala yace kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kaga anan muminai maza da muminai mata, ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta mana wato rintse gani. Me yasa? Saboda gani shine dan aike, in ka saki idanka ka kalla, to wannan zai bada sako zuwa zuciyarka, zuciyarka ita kuma za ta raya maka gababuwa, kuma su ne za su gaskata. Sannan abu na biyu wanda yake ba bawa kariya game da zina shine rashin kadaita da mace wadda take muharrama, wadda take ajnabiyar ka. Macen da ba muharramar ka bace ba, to wannan haramun ne ka kadaita da ita. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa namiji ba zai taba kadaita da macen da ba muharramar sa ba, face shedani sai ya kasance shine na uku. Kadaita da mace. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yana cikin itikafi dare yayi, matarsa Safiya bayan sun gama hira zai rakuta domin gidanta yana da nisa da masallacin sa, suka tsaya akan titi cikin dare suna hira. Wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina da suka hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsaye da wata mata, sai suka ringa duku-duku, suka bulungu, suka bura din bango. Manzo Allah sai ya ce kuzo kuzo, kun ganta ba kowa ba ce Safiya ce matata. To dan haka shi duk wanda take ajnabiya ba muharramar ka ba, bayar ka ba, ba kanwar ka ba, ba diyar ka ba, bayar uwa ba, ba kanwar uwa ba, bayar uba ba, ba kanwar uba ba, to wannan haramun ne ka kadaita da ita. In ko ka kadaita da ita, to shaytani shine na uku. Dan haka wannan abu ne wanda al'umma sun yi sakaki akan shi, dan haka zina ta yawaita a cikin al'umma. Kaga za a bar mace wai daga ita sai wanda yake ba muharramin ta bane, wai abokin aikin ta ne, ko ya zo a suka daita ai kaza ne ai wannan kwata-kwata wannan haramun ne baya halatta kenan hanya ta biyu ta samun kariya game da zina shine rashin kadaita da mace wadda take ajnabiya hanya ta uku shine a hana mata game da yin tabarruci menene tabarruci shine fitowa a zuraice haramun ne mace ta sanya kayan da za su siffanta al'auratta duk macen da take saka kayan da suke siffanta al'auratta ta biyo titi to wannan ba ma ta shiga aljanna ba haramun ne kanshin aljanna ma ba za ta ji ba a ranar kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangogi biyu daga cikin ƴan wuta manzo Allah yace ban gan su ba an gane ko a zamanin shi ba su bayyana ba amma za su zo nan gaba nabiyu shine manzo Allah yake cewa wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka asnamatil buqtil ma'ila la yadkhuluna aljanna wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza dan haka kenan hana mata sanya kaya waɗanda suke nazraitar da jiki wannan hanya ce wadda take ta samun kariya game da zina kenan me za a yi anan mata a lazumta musu sanya tufafi wanda yake na musulunci sannan na hudu shine wato tabarruji da maza suke su ma maza suna tafiya a zuraice sai kaga mutun ya sanya riga ta shake jikinsa komai ya fito na al'aurarsa ya sanya wando wanda rigar da yasa ba ta rike ba cibiyar shi inda ake sa sancir na wando a waje duka al'aurar shiga ta nan a bayyane to kana tsammanin cewa Allah yayi barazana da hukuma ga mace kai a kyale ka hinta kyau kai hinta matsayi kai a wajen ubangiji hukubar da za a ma mata waɗanda suke masu tsiraitar da jikinsu to haka duk mazan namijin da yayi shi ma a ranar kiyama haka za a yi masa dole ne namiji ya sanya kayan da za su fitirce al'aurar shi ka koma wando na mazan jiya har yau ka koma irin misali irin bangaren wajen abin da ya shahi iraki da wannan zaka ga wandunansu irin kamar waɗannan wanda ake kiransu akrad kurdawa shine da ai anan ma ana irin wannan wanduna manya da ake yi wanda ake kiran shi tumbulaji to wannan shine wando wanda yake da mazan jiya wando ne kaya guda ba yanda za a yi al'aurar mutum ta bayyana to amma ka sanya wando pantalon a matse duka al'aurar ka a bayyane ka biyo titi sannan na hudu shine ma'ana a shamakanci mata shamakancewa cikakka game da maza kar a bari wato maza mata su ringa cudanya da maza dan haka ubangiji ta'ala ne yake fada yake cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab min wara'il hijab zalikum atahharu liqulubikum wa qulubihim dan haka ba a buƙatar ya zamanto maza da mata suna yawan cuɗuwa in misali yanzu a kalibi kasashen arna kasashen Amerika sun fada sun ce galibin abinda suka ga suke cewa yasa ilimi ya ci baya a kasashen su shine cudanyar maza da mata da ake hada maza da mata a cikin fasali guda basu dau dokar raba maza da mata amma sun gano cewa wannan ita ce illa da ta sa ilimi ya ci baya to amma mu anan sai kaga wai a table din namiji nan mace har ma wani daga cikin mu shine saboda rashin kishi na addini wai sai ya ce ai doka ce yaya za a ware mata a maida su gibi daban a maida maza daban sai ya zo a namiji nan tabul namiji nan mace nan namiji nan mace in ma fasali ɗaya za a hada maza da mata to ya kasance maza su zauna a gaba mata su tsaya a can baya kamar yadda a sallah mata suke tsayawa a can baya maza su tsaya a gaba ko kuma a ware mata a maida su can gefe tabullukansu sannan kuma ya zamanto nan na maza ne kuma a samu tazara mai faɗi tsakanin kenan mazaunin mata da na maza amma in so samu ne abin da yafi dacewa maza a gaba mata a can baya dole ne kai kishin addininka sannan hanya ta biyar shine ya zamanto mata su ringa tabbata a cikin gidajensu kar su fita sai da dalili sai in ya kama iya abin da aka san mace shine zama a gida in ya kama dole za ta fita to wannan ba laifi bane ta fita inda ke akwai misali kamar ziyara ce za ta ko wasu abubuwa dai waɗanda suke na muhimmi ko ɗaukan karatu ko wasu abubuwa waɗanda ke akwai amfani na addini to wannan shine mace ta kan iya fita kamar yadda matan jiya wato matan sahabbai sukan fita zuwa halartar sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da duk wasu abubuwa da ake gabatar musu na karantarwa ta addini dan haka ba a san mace ya zamanto tana yawan fita dan haka ubangiji ta'ala yace wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula dan haka ita mace in ma za ta fita akwai ladabba wanda musulunci ya tsara mata dole za ta ladabtu da su sannan haka domin mu kare kanmu game da zina ubangiji ta'ala akan harshen manzon sa ya haramta mana musafaha da mace ka ba mace hannu ku gaisa wannan haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ɗayan ku ya nutsa hannun shi a cikin naman alade ya cuɗanya hannun sa da jinin da naman shi ya fiye masa alkhairi da hannun shi ya dafa jikin matar da bata halatta ba gare shi nan wasu jami'an gwamnati suka tafi Najeriya wata ta meka ma na san ta ta meka ma su jami'an can hannu suka ce a mu a kasar mu ba a gaisawa da mace ba a gaisawa da mace kaga haka ya kamata musulmi ya kasance ko kai jami'in gwamnati ne ka ringa kwatantawa in ka kwatanta wani sai yi koyi da kai amma sau da kafa kawai biyar yahudu da turawa muke iya abinda suka kurta kawai muna ganin shine wayewa shine cigaba ina ke iba ina ba namijin da ba naki ba hannu dan haka musulunci ya haramta mutum ya taba jikin matar da ba tashi ba musafaha da mace wadda take ajnabiyya haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla mubayi'a da mata amma babu macin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba hada hannu da nata in namiji ne zai dora hannunsa akan tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan yana nuna cewa ya yarda ya amince zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama goyen baya dari saman dari kuma duk abin da Allah ya shar'anta masa zai amsa amma ana ganin wai wayewa ne wai kazo kana gaisawa da matan mutane kai kuma in aka ce diyarka ce ko matarka ce ko mahaifiyarka ce ba za ka yarda ba za ka so ba sannan hanya ta shida wato shine rashin yin bulaguro na mace ba tare da muharrami ba dan mu kare kanmu game da zina ubangiji ta'ala ya haramta cewa mace mu'mina duk wanda ta yi imani da Allah da ranar kiyama baya halatta ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba sannan hanya ta bakwai shine hani game da yin bulaguro kasashen kafirai kasar da kafirci ya yi rinjaye kasashen arna yin bulaguro zuwa wannan baya halatta sai in ya kasance da rura ce misali karatu ne zaka je kai babu inda zaka je ka nemo wannan ilimin sai wannan kasar ko kuma kai dan kasuwa ne zaka tafi sai sai ne ko kuma baka da lafiya ne zaka je kinejiya da sauransu to wannan ba laifi ne ko kai malami ne zaka je da'awa amma haka kawai mutum ya tashi ya je kasashen kafirai wai hutu ne shakatawa ne zai to wannan haramun ne kuma kana bujuro kanka ne zuwa zina domin kasashe ne wanda fasikanci ya yawaita a fili ake shashanci kaga anan duk wanda ya je shi ya kai kanshi shi ya jefa kanshi rami wanda yake na halaka dan haka bulaguro zuwa kasashe wanda yake na kafirai wannan bayyada cewa an gane ku idan muka hana wannan kenan zai zamanto kariya ce wanda Allah ya bamu game da wato shine zina wanda mun yi bayani ubangiji subhanahu wataala duk mutumin da ya musulunta a kasashen kafirai yake yin hijira ya koma kasa ta musulmi alhali baya iya bayyanar da addinin shi a wannan kasa to duk aikin da ya aikata na ibada Allah bai amsa saboda me yasa yana cikin fitina kasa ce ta fitina babu ya mutum zai koma ruwa sannan wato na takwas shine dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta cewa mace idan mijinta ya nemi kusantarta cewa ta kiya manzo Allah ya nuna cewa za ta kwana mala'ikun Allah suna la'antarta saboda in ya nemi kusantarta ta kiya kenan menene zai biyo baya kenan zai iya zuwa ya abuka kanshi inda Allah ya haramta masa wanda kuma kasancewar ita mace ta fi namiji wato hakuri akan bangaren wannan dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa idan namiji ya gayyaci matarsa zai kusance ta takiya to za ta kwana mala'ikun Allah suna tsine mata albarka sai ta waye gari sannan na hanya ta takwas shine kasancewar mace ta ringa siffanta ma mijinta wata mata ta daban ta ringa masa bayani dai bayan dai shi ma wannan haramu ne me yasa saboda kamar tana iza shi ne kenan anan duk wasu abubuwa waɗanda za su iya motsa ma mutun shahawa su kai shi zuwa zinatu waɗannan haramu ne sannan hanya wadda suke tattara shi ne kashi murya Allah ya haramta ma mata su kashi murya kamar yanda yace ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala takhabana bil qawli ubangiji ta'ala yace kada ku kashe murya fa yakuma allazi fi qalbihi marad wanda ke akwai cuta ta shahawa a cikin zuciyar shi sai yayi kwadan alfasha da ku dan haka haramun ne mace ta kashe murya muryan mace ba al'aura bace ba amma kashe murya din za ta yi magana wannan haramun ne baya halatta sai dai in mijinta ne za ta ma amma duk wani wanda yake manisancinta haramun ne ta kashe murya ta yi masa magana a al'ada yanda ta saba yi in ma ta san akwai wani salon da za ta bi ba zai ji dadin maganar ta to haka ya dace ta yi to shine dai anan Allah ya ce mana wala taqrabu zina kada ku kusaci zina innahu kana fukenan duk hanyar da za ta kai zuwa zina wannan haramu ne mutun yabi innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sai ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqqi kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi sai da gaskiya ma'ana sai ta cancanci kisa sannan za a kashe ta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa baya halatta zubar da jinin mutum musulmi sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku mai aure idan yayi zina aka samu shaidu hudu suka tabbatar da shaida akan zinar shi to jinin sa ya halatta dole a jajjefe shi har ya mutu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wato da yake cewa la yahillu da mumri'in muslim illa bi ihda salatin afayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi mufariku lil jama'a an gane ku na biyu kenan rai in ta kashe rai kisa wanda yake na ganganci to shi ma jinin sa ya halatta dole a zubar da jinin sa sai dai in an mai afuwa na uku shine at-tariku li dinihi mufariku lil jama'a wanda ya ridda ya canza hannun agogo baya shi ma wannan jinin sa ya halatta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canza addinin sa ma'ana ya yarda manzo Allah yace ku kashe shi amma wannan ba dan ya kadaita ba akan su kadai ne za a iya kashewa akwai sauran daban wanda dalilai suka tabbatar anan dai abinda muke so mu gane kisan kai haramun ne ubangiji ta'ala yace wala taqtulun nafsa kar ku kashe rai ba malan wani ba ko naka haramun ne ka kashe shi ubangiji ta'ala yace wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kamar yanda Allah ya haramta mana kisan kai duk abin da zai kai zuwa kisan kai shi ma haramun ne kamar yanda yace wala tulqu bi aydikum ila tahluka sai yace illa bil haqqi sai dai da gaskiya ma'ana sai in ta cancanci kisa sannan a kashe ta sai yace wa man qutila mazluman ubangiji ta'ala yace duk wanda aka kashe shi mazluman akan zalunci ba tare da yayi laifin da ya cancanta a zubar da jinin sa aka zubar da jinin sa ubangiji ta'ala yace faqad ja'alna li waliyhi sulqanan tabbas wato mun sanya ma dangin sa wato sulqanan shine wata hujja da wani karfi an gane ku wanda kenan za a ba su haƙƙin dan uwansu kenan sulqanan kin anan da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ma dangin wanda aka kashe musu dan uwa akan zalunci abu na farko shine alkisas wanda ya kashe musu dan uwa dole a kamo shi a ba su shi su yi sakayya kamar yanda ya kashe musu dan uwa su ma su kashe shi idan ko kuma su yi masa afuwa game da kisa su buƙaci diya su ce diya suke buƙatar a ba su wanda wannan diya raƙumi 100 ne ake badawa kamar yanda Allah ya sharanta mana abu na uku ko su yafe masa kisan su yafe masa diyar gaba ɗaya su yi masa afuwa shine anan ubangiji ta'ala yace faqad ja'alna haqiqa mun sanya li walihi ga duk wanda aka kashe masa dan uwa an gane ku li walihi ga shi dan uwan mamacin ubangiji ta'ala yace mun sanya masa sulqana wato wani karfi da wata hujja na wanda zai nemi haƙƙin sa kenan fala yusrif fil qatl ubangiji ta'ala yace amma kada ya wuce iyaka a wajen kisa wuce iyaka a wajen kisa wasu malamai suka ce kada ya kashe wanda ba shi ya kashe masa dan uwa kamar yanda a jahiliya in an kashe musu dan uwa ba sa yadda da wanda ya kashe musamman in ya kasance mai daraja ne sai sun hada da dange shi sannan su kashe. In aka ce a cikin kabila kaza wani yayi kisan kai, to su waɗancan ba za su yarda ba, shi wannan wanda yayi kisan kai sai an tattaro wasu daga cikin dange shi su hada gaba ɗaya su kashe, musamman in mai daraja ne su aka kashe musu. Ko kuma in an kashe musu su ce a cikin wannan kabila sai sun nemi wani mai daraja sannan za su kashe, shine maimakon wancan jini da aka zubar ma na dan uwansu. To shine Ubangiji Ta'ala yace fala yusrif fil qatl, Ubangiji Ta'ala yace kada ya wuce gona da iri a wajen kisa. Wasu malamai suka ce wuce gona da iri anan shine musla, wato ya masa gunduwa gunduwa, ya yi kucin kucin da shi, a yanke kunne, a yanke kafa, a yanke hannu, a yanke harshe, wannan haramun ne. Yanda ya kashe maka dan uwa haka zaka kashe masa, in ma kisasi za a yi. In wuka ya soka masa wuka za a baka, inda sanda ya kashe shi da sanda za a kashe shi, inda mai ya kashe shi da shi za a kashe shi. Wannan shine tsantsar adalci. Shine sai ya ce innahu kana mansura, Ubangiji Ta'ala ya ce lalle shi wanda aka kashe masa dan uwa kana mansura, ya kasance abin taimakawa ne. Kenan dan haka Ubangiji Ta'ala ya shar'anta cewa a bashi wanda ya kashe masa dan uwa ya yi kisasi, ko ya nemi diya a biya shi, ko kuma ya yi afuwa gaba ɗaya, zaɓi ne aka bashi kenan tashi ta rage. Ubangiji Ta'ala sai ya ce wala taqrabu malal yatimi, kada ku kusaci dukiyar maraya, illa billati hiya ahsan, sai ta hanya wadda take mafi kyau. Ma'ana kar ku kusaci dukiyar maraya game da ci, an gane ko? Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ubangiji Ta'ala ya ce wala ta'kuluha, kar ku ci dukiyar marayu, israfan wato dan banna, da kai talakka ne da aka sa maka dukiyar marayu a hannu sai ka fara rayuwa, rayuwa ta mawadata, tufafinka ya canza, abincinka ya canza, abin hawa ya canza, gida ya canza, wannan haramun ne israfi, an gane ku? Wannan dukiya da aka sa maka dole zaka tsaya ka dauke ta a matsayin dukiyarka, dole ka tattala ta, kar ka saka ta wurin da zata halaka sai inda zata karu ta ci gaba. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, Ubangiji Ta'ala ya ce kar ku yi maza ku cinye musu dukiya dan kada su girma kenan su iske abin da mahaifinsu ya bar musu. Sai Allah ya ce wa man kana ganiyan falyastafi, duk wanda ya zama mawadaci aka danga dukiyar marayu a hannunsa cewa ya kula da ita, Ubangiji Ta'ala ya ce ya kame. Wannan dukiya ka rike ta saboda Allah, ka tattala ta saboda Allah, kar ka buƙaci daidai da dala a cikinta. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, wanda ya zamanto talakka ne aka danga dukiyar marayu a cikinsa, a cikin a hannunsa, in ma zai ci Ubangiji Ta'ala ya ce falyakul bil ma'ruf, ya ci da halin kyautatawa, ka kawo kaso daga wajenka, a ɗauko kaso daga cikin dukiyar marayu, in ya so a haɗa a ɗora tukunya, an gane ko? In a matsayinka na talaka ne ba ka iya rike su ba, to kar ya zamanto tukunyar gidanka kawai a dukiyarsu gaba ɗaya za a ringa ɗorawa, kai ma je kaka nemo, ka kawo kasanka, a ɗauko kaso daga cikin dukiyarsu a haɗa a ci. To shine a nan Ubangiji Ta'ala ya ce wala taqrabu malal yatimi, kada ku kusaci dukiyar marayu wato da ci, illa billati hiya ahsan, sai ta hanya wadda take mafi kyau, ma'ana a tattala ta, a yi kasuwa da ita kenan ta bunƙasa. Hatta ya buluga ashudda, Ubangiji Ta'ala ya ce har sai ya kai matuƙar ƙarfinsa, lokacin da ya balaga ya shiga hankalinsa, ya san zahin dukiya, ya san dala biyar ya maida ta dala goma, to a lokacin nan ka kirayi shaidu, ka ba shi dukiyar shi kuma ka ba da shaida, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce fa'idha dafa'tum ilayhim amwalahum fa'ashhidu alayhim wa kafa billahi hasiba. Sai ya ce wa awfu bil ahdi, Ubangiji Ta'ala ya ce ku cika da alƙawari, duk alƙawarin da kuka yi tsakaninku da Ubangijin ko tsakaninku da bayinsa, to ku cika wannan alƙawari. Innal ahda kana mas'ula, lalle alƙawari ya kasance abin tambaya ne a gobe kiyama, kowa Allah zai tsida shi a ranar kiyama ya yi masa tambaya dangane da alƙawarin da ya cika ko bai cika ba. Wa awful kaila, Ubangiji Ta'ala ya ce ku cika zakka, idza kilitum, in za ku yi awo na zakka, an gane ku? In za ku yi awo da tiya, Ubangiji Ta'ala ya ce ku cika tiya, wazinu bil qisṭāṣi mustaqīm, ubangiji ta'ala yace ku yi awo da ma'auni wanda yake mai kekke madaidaici wanda yake babu karkata tare da shi. In awon sikili zaka yi ka tabbatar da cewa ya daidaita, dan kada ka tauye ma jama'a wani abu wanda yake na haƙƙinsu. Dan haka ubangiji ta'ala yace wala tabkhasun nasa ashiya'ahu, kar ku tauye ma mutane kayansu. In za ku yi awo na zakka ko za ku yi awo na sikili, to ka tsaya ka cika ma'auni. Cika ma'auni wannan wajibi ne, tauye shi kuma haramun ne. Sifa ce ta waɗanda Allah ya tanada musu azaba a ranar kiyama, kamar yadda yake cewa waylun lil mutaffifin alladhina idza qtalu 'ala an-nasi yastawqun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yahunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin 'azim. An gane ku, wanda ba sa tsoron alkiyama su ne suke tauye ma jama'a haƙƙinsu a wajen awo, awo na tiya ko awo na sikili. In su za su auni kayan mutane sai su cika zakka, amma in su za su auna ma jama'a sai su tauye. Wannan kuma bai keɓanta ba ga abinci, duk wani abu da aka san auna shi ake yi, in ma awo wanda yake na sikili ko awo na zakka, to wannan dole ne mumini ya cika. Ko dusa ce za ka auna, dole ka cika. Wannan haƙƙi ne wanda Allah ya wajabta mana. Shi ne ya ce wa aukul kaila, ku cika zakka idza kiltum, in za ku yi awo na tiya kenan. Wazinu bil qisṭāṣi mustaqīm, ubangiji ta'ala ya ce ku yi awo da ma'auni sikili wanda yake mai kekke kenan, wanda babu karkata a cikinsa. Ya ce zalika khairun, cika wannan zakka ubangiji ta'ala ya ce shi ne ya fi alkhairi gare ku a nan duniya da makoma ku lahira. Sai ya ce wa ahsanu ta'wila, kuma shi ne mafi kyawo ga makoma, ma'ana mutum zai samu kyakkyawan ƙarshe, Allah zai albarkaci dukiyarsa a nan duniya, kuma sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sakauta masa da lada a ranar kiyama akan cewa ya bi umarninsa ya cika zakka. Sai ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kada ka sake ka bibiye abinda ba ka da sani game da shi. Duk abinda ka san ba ka da sani, to kar ka sake ka bibiye shi. Al-Imam Qatada yace kada ka ce na gani alhali kai baka gani ba, ko ka ce na ji alhali kai baka ji ba, ko ka ce na yi sani alhali kai kuma baka sani ba. Baka san abu baka ce ka sani, baka gani baka ce ka gani, baka ji baka ce ka ji. Ubangiji ta'ala yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kar ka sake ka bibiye abinda baka da sani game da shi. Inna sam'a, Ubangiji ta'ala yace lalle ji, wal basara da gani, wal fu'ada da zuciya. An gane ku, zuciya domin ita take kiyaye duk wani abu wanda ka sani na ilimi, na sani mahallin shi shine zuciya. Zuciya ilimi a cikin zuciya yake, ita take hankaltar abu, ita take fahimta. Kamar yanda yace awalam afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Hankali a cikin zuciya yake, ita take kiyaye duk abin da mutum yayi na ilimi. Sai dai akwai alaka mai karfi tsakanin zuciya da kwakwalwa, amma ilimi ba a kwakwalwa ba yake, a zuciya yake. Shine yace inna sam'a lalle ji, wal basara da gani, wal fu'ada da zuciya, kullu ula'ika kana anhu mas'ula, gaba ɗayan su kowanne ya kasance abin tambaya ne game da abin da bawa ya aikata da shi a ranar kiyama. Kenan jinka da ganinka da zuciyarka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka game da abin da ka aikata da su a ranar kiyama. Sai ya ce wala tamshi fil ardi maraha, Ubangiji ta'ala ya ce kar ka yi tafiya a ban ƙasa marahan, wato dan jiji da kai da takama. Almarahu shi ne girman kai kenan, ji da kai, mutum ya ringa tafiya yana ɗaɗɗage ko yana watsa hannu, wannan haramu ne. Sai ya ce innaka lan takhriqal arda, domin kai ba yanda za a yi duk takamarka, duk jiji da kanka a wajen tafiya. Ubangiji ta'ala ya ce ba za ka iya tsaga ƙasa ka kai ƙarshenta, walan tabluga aljibala qula, kuma ba za ka kai duwatsu ga tsawo. To takamar me za ka yi? Wanda malamai suka ce tafiya ta mai takama, wani lokaci za ka ga yana tafiya da diddige, yana ɗaga kenan ya tsotsin shi. Kenan duk diddigenka da za ka ringa ɗorawa ba yanda za a yi ya huda ƙasa. Wani kwa tahiyar shi ta takama sai ka ga yana ɗaɗɗage, yana kafa yatsotsi na gaba, diddigen shi ma baya taɓa ƙasa. Wai tafiya ce ta jiji da kai da nuna isa. To duk ɗaɗɗagen da za ka yi ba yanda za a yi ka kai dutse ga tsawo. ba yanda za a yi ka kai dutse ga tsaro. A duwatsu ko a kadan za ka samu dutsen da ya kusa kilo guda tsawon shi. A cikin duwatsu waɗanda suke masu tsawo za a samu dutsen da tsawon shi ya kusa metar biyu. To shi ne a nan kenan Ubangiji Ta'ala yake haramta mana takama a wajen tafiya da jiji da kai, wanda hadisi ne sahihi. Wani ya sanya tufafi kyawawa yana jiji da kai, ya caje kansa yana takama, Ubangiji Ta'ala ya sanya ƙasa ta juyar da shi, yana cikinta yana nutso har zuwa kiyama. Hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, idan za ka yi tafiya ka yi tafiya sak, duk wata tafiya ta nuna isa da takama wannan ba taka bace ba, haramun ne. Sawa'an namiji ko mace, haramun ne tafiya ta jiji da kai da takama da nuna kai. Shine Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha, kar ka yi tafiya a ban ƙasa marahan, wato dan takama da jiji da kai. Innaka lan takhriqa al arda, Ubangiji Ta'ala ya ce domin ba za ka iya tsaga ƙasa duk takamar ka. Walan tabluga al jibala dula, kuma ba za ka iya kai dutse ga tsawo. Ubangiji Ta'ala sai ya ce kullu zalika, dukkan waɗannan abubuwa da aka zanu tun daga fadarsa kenan, da yace la taji alma allahi ilahan akara fataqu da mazmuman makzula, har aka zo nan Ubangiji Ta'ala yace kana sayyuhu, wato zunubin sa ya kasance makruhan, abun haramtawa ne inda rabbika a wajen Ubangijinka. Ma'ana laifin dukkan waɗannan abubuwa da aka zano tun daga waqabar rabbuka, ko kuma ayat da take kafin ita, Ubangiji Ta'ala yace kana sayyuhu, wato laifin waɗannan ayyuka ya kasance makruha, abun haramtawa ne inda rabbika a wajen Ubangijinka. Kenan lafazin makruhan anan ay muharraman, abun haramtawa ne a wajen Ubangijinka. Sai yace zalika, wannan abin da aka karanta maka, ko kuma wannan abin da ake karanta muku, mimma auha ilayka rabbuka, zalika wannan abin da ake karanta maka. Kenan anan ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wanda ya tsaya matsayinsa. Mimma auha ilayka rabbuka, yana daga cikin abin da Ubangijinka ya turo maka na sako, minal hikima, wato na hikima, ma'ana domin duk abin da Allah ya ce ayi, duk abin da ya ce a daina, akwai hikima. Wanda duk abubuwan da Allah ya haramta mana a nan inda za a tsaya a yi bayani, to akwai hikimomi da sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mana su. Komai da Allah ya ce ayi ko ya ce a daina, to akwai hikima. Shine yace zalika, wannan abin da ake karanta maka, mimma auha ilayka rabbuka, yana daga cikin abin da Ubangijinka yayyo maka wahayi, minal hikima, wato na hikima. An gane ko? In aka ce hikima shine dora abu a mahallinsa wanda ya dace da shi. Idan Allah ya ce kar ayi kaza, to akwai hikimar da ta sa ya ce kar ayi. Idan ya ce ayi kaza, to akwai hikimar da ta sa ya ce ayi kaza. Sai ya ce wala taj'al ma allahi ilahan akar, kada ka sanya wani abun bauta na daban ma'allahi tare da Ubangijinka, ma'ana kar ka sanya ma Ubangijinka kishiya a cikin abin da yake haƙƙinsa, kana bauta masa kuma kana bauta ma wani. Sai ya ce fatul kafi jahannama, in har kai haka, to a kiyama za a jefa ka wutar jahannama, maluman, kana abin zargi, domin ka dora ibada ba a mahallin da ta dace ba, madhura, kuma kana abin nisantawa game da jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi, Allah ya barka mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.